sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin koshin lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Talata 28 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai.
Kasashen New Zealand da Italia sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta dakile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson ke takatsantsan. Amurka na ci gaba da nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa. Sannan ma'abuta ilimin kimiyya a jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba.
To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a sassauta dokar takaita zirga-zirga a birnin Abuja da jihohin Lagos da kuma Ogun.
I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos and Ogun states effective from Monday 4th of May.
To sai dai gwamnatin ta Najeriya ta dauki wani mataki da ta kwatanta shi a matsayin mai tsauri akan jihar Kano.
Gwamnati ta kafa dokar rufe Kano kar kafin ta gaba da nan ta sace ke ba zuwa. Wani irin doka mai tsanani da za a kafa a Kano to na zamanin a wasu wuraren ma dai ba mu ji an ganta ba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin yi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka Almasi Garba. Kasashen New Zealand da Italia sun yi shelar matakansu na sassauta killacewa ta dakile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson wanda ya koma bakin aiki jiya Litinin bayan murmurewa daga cutar COVID-19 ke cewa zai yi wuri a sassauta takaita harkoki a Burtaniya yanzu. Johnson wanda ya yi jawabi a harabar ofishinsa da ke Downing Street ya ce ya fahimci matsuwa da kuma zullumin jama'a. To amma muddin aka sassauta takaita harkoki a yanzu za a fuskanci kasadar abinda ya kira sabbin mace-mace da kuma barkewar cutar wanda zai ma daɗa gurgunta tattalin arzikin ƙasar. Na ki in salwantar da dukkan fama da sadaukarwar da mutanen Burtaniya suka yi da kasadar fuskantar wata barkewar annobar a karo na biyu da rasa rayuka da dama da kuma buwayar bangaren kiwon lafiyar Burtaniya a cewarsa. Johnson ne shugaban ƙasa na farko da ya kamu da cutar COVID-19 ya kuma shafi kwanaki a ɗakin masu buƙatar matuƙar kulawa a asibiti inda ya yi fama da cutar. Yayin da Amurka ke nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, jami'ai da ƙwararru na cewa Amurka za ta ci gaba ne da aiwatar da takunkumi da kuma takura kan Koriya ta Arewar. Muna ci gaba da kira ga Koriya ta Arewa da ta kauce matakala ta mutunta abubuwan da suka wajaba a kanta ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, sannan ta koma kan tattaunawa ƙwaƙƙwara kuma mai ɗorewa wadda ta tanaji cewa Koriya ta Arewar za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyarta ta daina shirye-shiryen makaman nukiliya kwata-kwata, abinda wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya muryar Amurka kenan jiya Litinin. A yayin da Koriya ta Kudu ke watsi da rahotanni da dama da ke raɗe-raɗi game da yiwuwar mutuwar Kim tare da kuma jaddada cewa babu wasu take-take na ba sabon ba a Koriya ta Arewar, masu nazarin al'umura na mai da hankali ne kan yanayin Kim Yo-jong, kanwar Kim wadda ake bayyana ta a matsayin yardajiyar mashawarciyar Kim. Rundunar sojin Amurka da ke jan daga a Afirka, AFRICOM a takaice, ta ce wani harin jiragen sama da ta auna kan kungiyar mayakan Al-Shabab a watan Fabrairu da ya gabata ya yi sanadin mutuwar kwararar hula biyu ya kuma raunata wasu uku. gano hakan ya biyo bayan binciken da aka yi, wanda aka saka sakamakonsa a rahoton kwatan farko na AFRICOM game da fararen hular da aka ritsa da su, kuma shine karo na biyu a tarihin rundunar da ta ce fararen hula sun mutu a Somalia sanadiyar harin jiragen sama da Amurka ta kai kan mayakan masu tsaurin ra'ayin addini. Tun bayan da na fara jan ragamar wannan runduna, mun daɗa mai da hankali kan bayyana gaskiya game da harkokin da muke gudanarwa, a cewar General Stephen Townsend, kwamandan AFRICOM, a wata takardar bayani da aka raba ba manema labarai jiya Litini. Ya ƙara da cewa, "Idan mun gaza, za mu fito fili mu ansa cewa mun gaza." Kwamandan ya ce an kashe farar hulan cikin abin da ya kira yanayi na takaici da kuskure a wani harin da aka kai ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Harin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu 'yan ta'addar Al-Shabab biyu waɗanda dama su aka auna.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu. A wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar, Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a sassauta dokar takaita zirga-zirga a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja da kuma jihohin Lagos da Ogun, bayan da yankunan suka kwashe makonni cikin yanayi na kulle a kokarin da hukumomi ke yi na kare yaduwar cutar coronavirus. To sai dai a gefe guda, Shugaba Buhari ya kuma ba da umarnin a rufe jihar Kano, wace ake samun rahotannin mace-mace, ko da yake hukumomi sun ce ba su da alaka da cutar ta COVID-19. Ga wakilin muryar Amurka, Umar Faruk Musa, da ƙarin bayani daga Abuja.
"I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos and Ogun states effective from Monday 4th of May."
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake yi wa 'yan ƙasar Najeriya bayani akan matakan da gwamnatin ke ɗauka na tabbatar da an yaƙi bazuwar da cutar nan ta coronavirus take ci gaba da yi a cikin ƙasa. Shugaban da ya amfani da wannan jawabi wurin gabatar da sababbin matakai ko manufofi da gwamnatin za ta yi amfani da su na bai ɗaya domin tabbatar da an yaƙi bazuwar wannan ciwo, ya ce za a sanya dokar hana yawo na dare tsakanin karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na asuba. Za a kuma baiwa 'yan ƙasa damar su yi walwala na neman abinci su na yau da kullum, amma bisa ga ka'ida na tabbatar da cewa ba a yawo tsakanin jiha da jiha ko kuma gari da gari, kamar yadda bincike ya nuna cewa ta hanyoyin ne cututtukan ke bazuwa zuwa waɗansu jihohi ko yankuna na Najeriya. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya ƙara yi min haske dangane da bayanan da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
akwai magana daɗi, akwai kuma wadda ba za a ji daɗin ta sosai ba. Magana mai daɗi da ta fito daga bakinsa lallai ita ce wadda ta nuna ana samun ci gaba dangane da irin matakai da gwamnati take ɗauka na yaƙi da ciwon corona. Ya ba da misalai wanda ya nuna cewa kamar a ƙididdiga da aka yi, ai zuwa yanzu ya kamata a ce yadda cutar ta mamaya ta bazu a ƙasar nan, ya kamata a ce mutum ya 2000 zuwa yanzu da kamata, amma yanzu gashi alhamdulillahi 1200 da 'yan ɗoriya. Saboda haka irin matakan da aka ɗauka wayannan jihohi Lagos, jihar Ogun da babban birnin tarayya ya yi aiki, kuma saboda haka sauƙin da aka samu shi yasa daga nan zuwa sati guda, ana sare daga sati guda mai zuwa za a ɗan fara sassauci ga mazauna waɗannan gurare a sakar musu mara don su gudanar da wasu harkokinsu da rana tafiye-tafiye na dole. In dare ya yi, dokar ta ɓaci babu yawo. Abu da aka ce wanda yake mai nauyi mai mara daɗin ji shi ne gwamnati yanzu ta fahimci matsala da ta taso a Kano da taɓarɓarewa da wannan lamura suke. Gwamnati ta kafa dokar rufe Kano karkaf ɗinta gaba ɗaya nan da sati biyu masu zuwa. Wannan irin doka mai tsanani da za a kafa a Kano, to na tsammanin a wasu wuraren ma dai ba mu ci an ganta ba zuwa yanzu.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa, musamman al'ummar yankin Kano, da Shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa doka hana yawo na sati biyu nan take, sun sa ido su ga irin nasarorin da wannan matakan za su ɗauka. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar Faruk Musa da ya hada mana wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Ka Almasi Garba da ci gaban labaran duniya.
Ma'abuta ilimin kimiyya a Jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samu rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba. Masu ilimin kimiyyar sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar su iya yi da wuri, wanda hakan ke ba da ƙwarin gwiwa a sassan duniya ganin ana iya samun rigakafi ba tare da an jira har sai baɗi ba. A makon jiya ne aka fara gwajin rigakafin, wanda cibiyar Janet Institute ta Jami'ar Oxford ta ƙirƙiro. Masu ilimin kimiyyar na shirin gwaji ma mutane da yawan gaske a tsawon wata guda, wanda hakan ya yi matuƙar sauri idan aka kwatanta da yadda akan ƙirƙiro rigakafi. Ƙarin jihohi a Amurka jiya Litini sun fara kauda wasu daga cikin matakan takaita harkoki saboda daƙile cutar coronavirus, a yayin da gwamnatin Trump kuma ke sake nazarin tsarin yadda jihohi za su iya buɗe harkokin hada-hada da makarantu da wuraren ibada sannu a hankali. Kafafen yaɗa labaran Amurka da suka ga tsarin da ake shirin gabatarwa ɗin jiya Litini sun ce tsarin ya haɗa da rufe duk wani ɗakin cin abinci a ofisoshin aiki, da amfani da cokala da wuraren sa abinci na zuburawa bayan an gama a wuraren sai da abinci, da dakatar da waƙoƙi a harkokin ibada. Kasuwannin hannayen jari na duniya sun zaburo jiya Litini, wanda hakan ke nuna irin ƙwarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yadda ake sake buɗe harkokin hada-hadar tattalin arziki a duniya. To amma kasuwar mai da faduwa ma ta yi.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko sashen hausa.com, ko kuma shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Da yadda aka yi ma coronavirus an tarnaƙi a Najeriya, wallahi tallahi da haka aka yi ma ƴan ta'adda Boko Haram da irin su kidnappers a Najeriya, wallahi da babu su. Don wannan ya shafi masu hannu da shuni, ya shafi ƴaƴan waɗanda ba su da shi, ya shafi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba, shi yasa aka ɗauki wannan mataki.
Amma kai ka san ciwo akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kuɗi ba,
na masu kuɗi ne.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallon kuma yadda muke a nan Washington DC. A ci gaba da tattaunawa ko kuma muhawara da Madina Dauda wakilin mu ta Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdulrahman Kwacan da kuma Ibrahim Modibbo. Yau za mu duba batutuwa da dama wanda suka hada da batun yadda ake kallon kamun ludin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi dangane da wannan masifa da Allah ya tura al'umma, wato ta coronavirus. A kuma da mu yi magana game da waɗannan likitoci ko ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar China da aka ce an shigo da su. Ba tare da bata lokaci ba, bari in haɗa ku da bakin namu tare da Madina Dauda.
Ina so ganin ya kamata al'umma su yi hakuri har zuwa lokacin da gwamnati za ta shirya.
Don Alhajiya
da
sai ya tukuna da sai ne. Maganan da kace maganan addini da sauransu, wannan Hajiya banda abun da zai sa don ilimi na bai kai wannan wuri ba, ko baka ba masana a duk abun da suka gani wannan kai ya shafe su. Hajiya, abun da yake bani mamaki, da yadda aka yi ma coronavirus an tarnaƙi a Najeriya, wallahi tallahi da haka aka yi ma ƴan ta'adda Boko Haram da irin su kidnappers a Najeriya, wallahi da babu su. Don wannan ya shafi masu hannu da shuni, ya shafi ƴaƴan waɗanda ba su da shi, ya safi waɗanda ba su san ma mutunci kansu ba, shi yasa aka dauki wannan mataki. Ki gaya mini irin abunda aka yi da sauransu abunda tun daga muke a Najeriya nan, irin abunda aka tashi ana yi akan wannan maganar ciwo din.
Amma kai ka san ciwo akan wannan coronavirus ba ciwo ne na masu kudi ba,
na masu kudi ne.
A'a,
sai ya tuna,
sai ya talaka,
sai ya da, sai ya Allah,
sai
ya tuna.
Amma kai kanka ka
faɗa kayan jiya fa a Sokoto an kashe mutane 28 a Sokoto shekaran jiya. Duk kasan da ka gani dai ba wani taimako a kasan nan, babu shi. Abunda aka kashe Sokoto fa bai kai abunda coronavirus zai kashe a Najeriya ba. Bai kai ba a Najeriya, abunda ya kashe a Najeriya?
A gaskiyar ka.
Bai kai ba.
Haka ne.
A Sokoto fa hajiya.
Haka ne.
An kashe mutane sama da 27 a Sokoto shekaran jiya. Coronavirus nan abunda ya kashe a Najeriya fa duk mutane 5 ne zuwa 6.
Amma idan an bar shi fa
sai ya tukunna.
Zai kashe
duk. Sai ya dai tukunna.
Garan dan tare.
Sai ya tukunna. Tare shi ba wai nace fa ni fa ba wai ina agiwin da tare shi ba. Ina agiwin da ukuban da ake so a saka al'umma a ciki ne ni. Idan za a aje talaka a cikin gida yayin shekara, in akwai abun da za a taimake shi ya ci, wallahi tallahi zama sa gidan yafi.
A FCT za a yi. Kuma FCT insha Allah.
Ni ba na magana FCT, ina magana Najeriya gaba ɗaya. Amma ba na FCT ma, ai akwai wurare da yawa kamar ne ce an fara ba da tallafi jihar Nasarawa,
Garuba,
Jigin Tarayya, Kaduna, Lagos.
Kariya ne a kowace ranar da zamu zo mu fitar da blueprint na wa'annan abubuwan da suke yi, wallahi tallahi su da kansu ba za su isa kwana gida a gidajen su ba jiya. Kariya ne, ba wanda ake bayarwa. Idan
kuma za ka ce a game da
haka ya bayarwa kuma
eh to
ni ne cewa ariya ne
din eh
ni idan ana
so a bayar abinda nake so ba
sai dai idan aka ce za a bayar wa'anda ya kamata a bayar a duniyar Allah nan a mutane guda uku ne. Na farko akwai kun da za su emergency don ai covering talaka su shiga gidaje ba a yi ba. Na biyu yan jaridu da gidajen television da radio da ko ina wa'anda ya kamata su yada wannan abu don mutane su koma gida su zauna ba a ba su ba. Ma'aikatan kiwon lafiya ba a ba su kuɗi ba don rashin kunya da rashin mutunci, wai ana so a kawo wasu doctors ma daga wa'ansu ƙasa bayan da na cikin gida
ba ka goyon bayan haka kenan. Ai duk wannan ba matakai ba
ne na kawo da ciwon da kasa. Mutanen da yan Najeriya suka warkar an kawo wasu likitoci daga kasan waje suka warkar da su ne ba likitocin Najeriya suka warkar su bane.
To Hajiya, in ki duba ina zuwa Alhaji Kotam, idan ka duba in ana magana doktoci da ana cewa za a kawo, amma da zuwa ka zo fa in kika duba a duk Najeriya, fadin Najeriya muna doktoci 4000 ne kawai gaba daya. A cikin doktoci 4000 nan suna kula da mutane fiye da miliyan 200. Wato idan aka kasafi in kin raba doktoci 4000 da mutane miliyan 200, a sai kowane likita daya ya kamata kula da mutane 6000. Saboda ga bamu da
gabaki daya,
kaza gabaki daya bamu da doktoci. So idan kika duba yan China a yanzu a wurin su ne wannan abun ya faru, amma yau in kin duba adadi ko girdiga ya nuna cewa sun killace batun coronavirus, mutane ma sun daina kamuwa da shi, yawanci sun daina mutuwa a China. Idan sun suke da su kama tallafi a nan fa muna nan, yan Cuba muka gan sun tafi abin nan Australia ne ko ina ne inda akwai abin nan, baƙaƙe ne kuma gaba ɗayan su daga Cuba suka je su taimaka wa mutanen nan akan wannan coronavirus. Saboda haka idan China suka ji za su taimaka mana, su kawo mana wayannan doktoci wanda za su taimaka mai laifi a ciki.
To ayyana da kyau
a cikin doktocin da muke da su a Najeriya, yawancin su wallahi doktocin nan yawancin su kai ka sani Alhaji Kotam, yawancin su suna asibitin gwamnati kuma suna da clinic clinic din su. Hankalin su duk a Arabe ke.
Sakacin waye.
Hankalin su Arabe.
The best doctor Hajiya, the best doctor a duniya a South Africa, the best doctors a South Africa yan Najeriya ne. The best doctors yan Najeriya ne.
Saboda haka kai ka yadda ke na Ibrahim Modibo a shigo da wayannan likitocin daga kasar Sin?
Ni ban ga laifi ba. Because abin da ya
zaɓi fa nake gani.
Eh, ni abin da nake gani shine ban ga laifin da za a shigo da doktoci daga kasar Sin in har za su taimake mu. In ka duba a addinance aka ce idan zaka nemi ilimi ka je har Sin.
Haka.
A sai cewa tun addini ma tun filazar kididdiga ya nuna cewa Sin ɗin nan suna da ilimi fiye da yake tsammani, shine aka ce daga nan ko har Sin
ka je ka nemi ilimi.
Idan za su kawo mana ilimi su me abin na ciki.
Hajiya,
kai ba ka yadda a kawo likitoci daga waje ba.
Ba hanya ne na sata kuɗin jama'a, ba wai ban yadda ba ke fahimci maganar gaskiya. Yana da kyau a kira ƙungiyar doktoci na Najeriya, an neme suka ce ba su yarda ba, eh su bari tukuna sai abun ya gagare su. Tun daga wannan abun har yanzu fa a Najeriya har yanzu ku fahimce ni fa mutane biyar ne suka mutu akan wannan
abu. A'a, sun fi biyar.
Shida. Ko baka bane? Shida nan ana tunanin guda biyu ma ba a ciwon ya kashe su ba. Abunda ake magana.
To kai baka gaggasa war su ba ganin cewa har yanzu kullum ma karuwa ne cutar ke yi.
Yafi America wanda ita ce take tunani ita ce uwar duniya gaba daya wanda mamayan da ciwon ta mata kisan da ciwon ta mata yafi kisan September 11. In kina maganan Nigeria bari ina so dan uwana ya fahimta COVID-19 na fa daban-daban ne
au ba iri daya da muka sani ba
daban-daban ne
alaji ko
dakata
ina kan samu wannan
lokacin
abunda san ce muku daban-daban ne su wadin su wuraren da abu yake musu illa different weathers da ake da su a kasashe yadda yanayin kasa yake ina suke fahimci magana kyau akwai wani kasa wanda ciwo ma ba ta tasiri ma kasan don yanayin kasan din yadda take ku bai magana kyau da yanayin kasan mu Najeriya kamar yadda kasashen Turai yake da mutan da zasu halaka kasan nan in banda Allah ba wanda ya sanya wasu ku bai magana kyau akwai wani abun da ubangiji yake mutane kariya wanda koda yaya zaka samu akwai bambancin abun din yanzu in kin lura barnan da yayi ai barnan da yayi America bai a China ba ku lura da wannan abu yanayin kasa ne da
sauransu
kin
duba kiddiga na America a yau din kiddiga ya nuna cewa mutane wajen 400 su suka kamu da wannan cutar a cikin su 12
sun mutu kin ga mutu
saboda haka
a China bai kai na America ba don haka akwai yanayi na wuri kin ga wannan ciwon din baya ma halaka da zafi Hajiya ko miskala zartin baya kaunar zafi kin ga
ni bai kaunar zafi me yasa ya shigo Najeriya yanzu da muke
tsoro ana dabba wani zafi da suka cikin jirgi ne suka dauko shi da sanyi suka kawo shi yasa muka ce muku ba ciwon talaka bane amma ana so dora ba talaka masifa ana so harbi guzuma an rabe da guzuma ana so harbi karsana
abinda nake so mu sani shine wannan cuta fa ba sani ba sabo jifa kurna take manya da kanana duk zuba ni na imani akan cewa wannan cutar ba na masu kudi kawai ba wallahi tallahi talaka gara su ta kaza
zan bi dan jaridan nan abu da daya
me yasa
ka ce da zuwa fara ya gaya min talaka daya wanda aka ambaci sunan sa ciwo ne ya kama ina so gane to
ba ambata
aka kama waɗanda suke halaka da mutanen da ciwon ya kama suka zo da shi ne kama su
to a ciki ba talaka
ka gaya min talaka
a cikin wanda wayannan da suka zo da shi
ni je ka gaya min ko kuma Hajji ya in kun saka bayanin nan a gwamnati ta fita ce ba ga talakan da ciwon nai kama
a'a idan ka duba
wadin ba kana member wannan committee kana ganin wannan zaman gida da aka ce a zauna a gida a keɓe mutane da waye dinnan anya abu ne mai yuwa ganin cewa a gida ɗaya ma musamman a arewa ana iya samun mutane 10 mutane 15 mutane 20 anya wannan killacewan ba zai ƙara har cutar ta yadu
kamar yadda shi dan wana kwace yake magana idan waɗansu masu hali suka shiga sanyi suka shigo wurin zafi suka kawo mana wannan cutar kamar yadda yake magana a sai wato zaman gida inda mutane suke yana da kyau don ba zai sa cutar waɗanda suke zuwa da wurin sanyi nan zo su rabe su a gida ba garin haka shine gwamnati ta yi nazari ta yi zurfin tunani ta ce lallalalla duk a gwamnatance duk duniya mutane yanzu ko su ingila da su america wanda masu ka samu cin gaba sosai fiye da mu mutane suna gida za ka gari hanyoyi kamar share tsuntsiya saboda haka mu din nan ba mu daban bane ba ya kamata mu ga cewa mu bi dokokin gwamnati da kuma hukumomin lafiya abinda suka ci a dinga wanke hannaye ka wanke kamar girdiga kamar 20 idan za ka yi atishawa ko kuma za ka yi tari ka sa hankici in an gama ko a yadda shi in za ka yi atishawa ka sa a wajen abin da na hannunka ka dan tare shi da shi ko a kan riganka ka dan tare shi a gefe wanda ba zai rabu mutane ba kuma mutum a dinga sa wannan abin nan na fuska da ake kira mask
to matakan wannan mask da kake faɗi matakan kariyar nan da kake lissafawa yanzu gwamnati ta bayu mutanen ƙasa
to inda nike so roki gwamnati
Hajiya yanzu ka yin to tsaya
ina so roki gwamnati
kin ga duk abun da ya kamata gwamnati shirya ne
ina so roki gwamnati
abu ne wanda yanzu da ne naira 200 ne yanzu ana sai da shi kusan 500 ana cutar da bayin Allah wanda gwamnati bar saka ido akai ba sannan a ce kada mutane su yi magana Hajiya bari in gaya miki maganan COVID-19 nan ba ciwo bane fa nan yanzu tun 1989 Gaddafi ya yi maganan ciwo na kafa kashe shi ina so mutane su fahimci wannan magana da kyau in mutum yana so ya je ya dubi preaching da Gaddafi a cikin YouTube zai samu wannan bayanin COVID-19 nan ina so
bai sa cutar ba ta fita tun lokacin
ba tun da kyau sannan ai Allah ya fada kuma Allah ubangiji alƙawarinsa baya tashi duk ran da kuka tsaya da yawan saba ma ubangiji zai jarfce ku da masifu daban-daban don ku dawo kan hanya Allah. Wannan ciwo azaba ne ga wasu, rahama ne ga wasu. Don haka duk abun da muke yin nan fa dole sai mun koma ma Ubangiji mun nemi sauki a gujensa, wallahi mu samu sauki wannan.
To gaishe ku da tattaunawa, sai Allah ya kai mu dana wuce mu zo mu ci gaba domin duba yadda aka dauki matakai da kuma ko matakan da aka dauka domin yaki da wannan cutar ta coronavirus, wato kulliya ta biya kudin sabulu. Da suka madadin dukkan su baki namu Alhaji Abdulrahman Kwacham da kuma Malam Ibrahim Hudubu da musamman ita wakilin tamu Madina Dauda Ali Mustafa Sokoto ne a Washington. Sai anjima.
A gaida Aliyu Mustafa Sokoto, yanzu kuma ga wannan sakon.
Naji na gani.
Naji na gani.
Daga gobe Laraba, sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook.
Dama ce da ƙwararru za su amsa tambayoyinku dangane da cutar, hukumomi kuma su san halin da kuke ciki.
Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe 10:12 rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran ƙasashen duniya.
Muryar Amurka,
duniya a tafin hannunku.
Albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana.
Muhammad Awal Muhammad, Labibidi Nazran Primary School. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
ثم دلله ينزو غاشر منك أرشيواتو لاباري أتكيتشي.
Kasashen New Zealand da Italia sun yi shelar matakan su na sassauta killacewa ta daƙile yaduwar cutar coronavirus a yayin da Prime Minister Britania Boris Johnson ke takar tsantsan. Amurka na ci gaba da nazarin rahotanni game da lafiyar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa. Sannan ma'abuta ilimin kimiyya a Jami'ar Oxford ta Burtaniya na faɗi tashin ganin sun samo rigakafin cutar coronavirus ba tare da bin tsawon matakan da aka gindaya ba.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarnin, ni Madina Dahiru Mai Shanu daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.
Bonjour au micro.